This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 28 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
A ranar Asabar din nan, Isra'ila ta sanar da kisan jagoran Hezbollah Said Hassan Nasrallah. Matamakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta ziyarci dogon katangar da aka shasta kan iyakar Arizona da Mexico. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya maida martani game da abin da China ke yi dangane da yakin Russia a Ukraine.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar ma'aikatan gwamnati da kungiyoyin kwadago a Ghana sun yi barazana gudanar da zanga-zangar gama gari a ranar Litinin 30 ga wannan wata. A wani mataki na kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da haƙo ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba.
Dukkan su ma'aikaci bai aje kayan aikin shi domin nuna ma gwamnati bacin rai da yare barna daga lamse yake.
Sannan za ku ji cewar a kokarinta na yaki da kwararar hamada, hukumar shingen kare hamada ta Najeriya ta ce aikin dasa bishiyoyi tsawon kilomita 1,500 a jahohi 11 na arewacin Najeriya na samun nasara. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya. Baya ga haka kuma muna tafe da kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar din nan, Isra'ila ta sanar da cewa ta kashe jagoran Hezbollah Said Hassan Nasrallah, wanda ya jagoranci kungiyar da ta kwashe gwamnatin shekaru tana rikici da Isra'ila da kula da sauya sigar ta zuwa wata rundunar dakarun soji da ta yi karfin gaske tsakanin fitattun yankunan Larabawa a tsawon lokaci da samun goyon bayan Iran. Kungiyar ta Hezbollah ta tabbatar da kisan jagoran nata a yayin wani hari ta sama da Isra'ilan ta kai akan headquarter ta dake birnin Beirut na kasar Lebanon. Nasrallah dai ya jagoranci kungiyar Hezbollah na tsawon shekaru 32. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe Nasrallah ne a wani hari ta sama da ta kai akan headquarter kungiyar da ke yankin kudancin Beirut a kwana guda da ya gabata. Mai magana da yawun sojin Isra'ila, Avichief Adrey, ya rubuta cikin wata sanarwa a shafin sadarwar zamani na X cewa sojoji sun kawar da jagoran kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah. Matamakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta ziyarci dogon katanga da ta shata kan iyakar Arizona da Mexico da nufin nuna karfafa alamar yaki da bakin haure masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba a matsayin fuskantar lamari mafi sammatsi gare ta a zaben watan Nuwamba mai zuwa. A ziyararta ta farko zuwa wani bangare da ya raba kasar da wata kasa tun bayan da ta zama 'yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat, Harris ta rika tattaunawa da shugabannin dogarawan kan iyaka, inda aka zagaya da ita dogor katangar mai launi da aka gina lokacin shugabancin Barack Obama. Harris ta jinjinawa dogarawan kan iyakar a lokacin da ta shiga yankin na Douglas da ke kokarin kange masu tsallakawa ba bisa ka'ida ba, inda ta ce aikin da suke yi aiki ne mai wahala, haka kuma sun kasance masu sadokantar da kai. Ta ce ta ziyarci wurin ne domin ta yi magana da su, ta ga abin da za a yi domin ci gabansu da mara musu baya. Ta kuma gode musu bisa aikin da suke yi. A ƙarshe ana sa ran ta yi kira a ƙara tsaurara matakan shingaye da aka sa akan neman mafaka domin faɗaɗawa kan tsare-tsaren shugaba Joe Biden, inda abokin hamayya ta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke ɗasawa da masu kaɗa ƙuri'a a kan wannan batun. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce kalaman China da ma abin da take yi dangane da kawo ƙarshen yakin da Russia ke yi a Ukraine sun yi halshen damo ganin yadda gwamnatin Beijing ke ci gaba da kyale kamfanonin China suna samar da mai ga injina da Russia ke amfani da su a yakin. Amurka da China na shirye-shiryen wata tattaunawa tsakanin shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping cikin kwanaki masu zuwa, inda ake sa ran batun tallafi da China ke baiwa Rasha a yakin Ukraine ya zama cikin muhimman batutuwa da ke jadawalin Amurka. Blinken ya tattauna da takwaran shi na China Wang Yi a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York na Amurka. A ƙarshen tattaunawa ta sama da tsawon sa'a guda, Blinken ya shaida manema labarai a yayin wani taron manema labarai cewa dole ne duk wani shirin samar da zaman lafiya da Rasha ke da shi na kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine ya kasance bisa tanaje-tanajen tsarin Majalisar Dinkin Duniya, musamman mutunta ƙasa da tabbatar da 'yancin kai. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A Ghana, ma'aikatan gwamnati da ƙungiyoyin ƙwadago sun yi barazanar gudanar da zanga-zangar gama gari a ranar Litinin 30 ga wannan wata na Satumba, a wani mataki na kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da haƙo ma'adane ba bisa ƙa'ida ba. Masu sharhi sun buƙaci gwamnati da ta hanzarta zama da ma'aikatan domin ganin ba su aiwatar da wannan matakin ba, saboda hakan zai iya haifar ma ƙasar babbar matsala. Wakilinmu Hamza Adam daga Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya haɗa mana.
That organized labor would urgently embark on series of demonstrations if government fails to address the concerns raised by end of September 2024.
Wannan ne jawabin da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan ƙwadagon ya gabatar na tabbatar da matakin da sun ka ɗauka na shiga yajin aiki da ma zanga-zanga a sassan ƙasar, na nuna adawa kan jinkiri da gwamnati ke yi wajen kawo ƙarshen hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da aka fi sani da galamsi. A ranar 30 ga watan Satumba ne ake sa ran ma'aikatan gwamnatin za su gudanar da zanga-zanga, kazalika wasu kuma za su yajin aiki a wani mataki na ƙara kaimi wajen yaki da haƙƙo ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Gurbacewar muhalli da waɗannan ayyuka ba bisa ka'ida bai haifar da karuwar bukatar shiga tsakani na gwamnati ciki har da dokar ta ɓace a wuraren haƙar ma'adanan, da kuma soke lasisin haƙar ma'adanai na daga cikin abubuwan da ƙungiyoyin ke bukata. Sulaimana Sa'id mamba ne a ƙungiyar.
Dukkan su ma'aikaci zai ajiye kayan aikin shi domin nuna ma gwamnati bacin rai da yare barna da galamse yake yi. Yau ni da kai babu da tabbaci, kamar abincin nan da muke ci, ruwan nan da muke sha, me ke cikinta? Yayi karfi rani da ake kira lead su zalla suke ci muke ta dafa ma a jikinmu. Wanda muka ce kamar gwamnati ya hana, mun ba shi lokaci ka ila yau. In ji shi wai akwai kudaden da muke samu cikin wannan harkar na gozu, tunda akwai wannan kudaden da muke samu kankan bai yi shirye kafa kwamiti. Ba mu gane lafiyarmu ya fi kudin, muna da lafiya ba kudin, to lafiyar ya mun da amfani da lafiyar mu samu kudin. Idan Hamza lamarin ga za mu ajiye aikin mu.
Rahotanni na baya-bayan nan daga kamfanin samar da ruwan famfo ta kasar Ghana ta GWCL sun nuna irin yadda lamarin ya kasance, inda ake fama da matsananciyar karancin ruwa sakamakon gurbacewar koguna. A cewar kamfanin, kashi 60 cikin 100 na manya-manyan ruwan kasar sun gurbace. Wannan aiki ya lalata filayen noma, musamman a yankuna da ke noman koko, tare da lalata gandun daji akalla 34. Wannan mataki na kungiyar 'yan ƙwadagon zai iya bar harkokin kasar gabaki da su tsaya cak har 'yan gwamnati ba ta dau mataki ba, inji Isa Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum.
Wanga zanga-zanga ta tabbatar an samu babban matsala, wanda kusan a ce kamar ganin duka ne aka sa annu bayan mu aka dau. Domin wayan ga mutane da suka sai da su zanga-zanga da su yaji ai wayan ga mutane suke tafiyar da kasar Ghana wurin samun arzikin mu, wurin ibin kasar arzikin, domin su ake su kama da kuri kuma su ake shi kudin kansu. Suke makasa aiki ko wanci gaba da sama kasa wurin su ake samu. Kado ko makaranta ko hospital, kado ko immigration ko custom, kado ko area da yake gwamnati na need kuri duka da su ake. To in suka ce ba za su aiki ba za su aje aikin su, babban matsala ne makasa. Na farko ya kama da babban ci baya wurin tattalin arzikin mu na kasa. Kowane rana dai arzikin da namu rasa ya fi miliyan 10 a kudin kasar Ghana, wanda ke in ya continue ya ba mu babban deficit cikin baso revenue mu wurin neman tattalin arzikin mu na kasar Ghana.
Hanya ɗaya tilo ne gwamnati za ta bi domin hana wannan gagarumar zanga-zanga da ma yajin aiki a ranar Litini. Hanyar ku ita ce ɗaukar matakin gaggawa, inji Malam Abdulsalam.
Ya ga gwamnati tun da wuri, ya yi saurin shiga a zauna da su a nemi kansu a duba kan da a samu kansu sai hakura kar zuwa wannan yajin aiki.
Gwamnatin Ghana ta dau matakai da dama a baya, cika har da kona na'urorin hakar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da sauransu, amma har ila yau bata cimma nasarar kawar da wannan matsala ba. Ministan filaye da albarkatun kasa Samuel Abujinafo ya faɗa a baya-bayan nan cewa magance matsalar wani tsari ne a hankali da ke bukatar lokaci da kokari, kuma abu ne da ya shafi kasa, a don haka ya kamata hada kai a tunkare ta. A halin yanzu dai dukkan idanu na kan gwamnati da ta bayar da martani kan shirin zanga-zangar da ma yajin aiki na ranar Litinin, wadda ka iya janyo koma baya sosai ga harkokin kasar. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Shugabannin Taliban Afghanistan sun kare dokokinsu na Islama a daidai lokacin da ake azzakaimi ga caccakar da ake musu dangane da nuna wariya ga mata da 'yan mata a makon nan a gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Mataimakin Prime Minister Taliban mai kula da harkokin siyasa Maulavi Abdul Kabir ya bayyana cikin wata tattaunawa da gidan talabijin na Afghanistan da aka yada a ranar Juma'a cewa ana kambama lamarin a idan duniya sama da yadda yake a zahiri a cikin kasar. Kalaman na Kabir na zuwa ne kwana guda bayan da gwamman kasashe suka mara wa kasashen Jamus, Canada, Netherlands da Australia baya a kokarinsu na kama Taliban da laifin propaganda shafa mata daga rayuwa a bainar jama'a tun bayan da suka sake karbar iko a shekarar 2021. Shugabannin Afghanistan din dai sun dora tsauraran dokar musulunci ta shari'a a kasar, dokar da ta hada da haranta makarantun sakandare ga yara mata, haranta matan Afghanistan ayyukan gwamnati, da hana su daga murya da rufe dukkan ilahirin jikinsu a bainar jama'a. Kasar Sin wato China ta buƙaci Japan da ta ci gaba da tafiya kan hulɗa da Beijing bayan da tsohon ministan tsaron Japan Shigeru Ishiba ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar Liberal Democratic a jiya Juma'a. A ranar 1 ga watan Oktoba ne idan majalisar dokokin kasar ta zauna ake sa ran ayyana Ishiba a matsayin sabon Prime Minister Japan. Mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen China Lin Jian ya shaida manema labarai a jiya Juma'a cewa kwakwara kuma dorarriyar hulɗar dangantakar ci gaba da ke tsakanin China da Japan tana amfanar kasashen biyu, ya kuma bayyana hakan a matsayin hanya ɗaya tilo da ke bullewa. Ya ce kasar China na fatan Japan ɗin na da kyakkyawan nufi akan China, za kuma ta ɗauki tsari bisa ingantacciyar turba game da kasar ta China domin inganta hulɗa da ke tsakaninsu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, hukumar shingen kare hamada ta kasar ta ce aikin nan na dasa bishiyoyi tsawon kilomita 1,500 a jihohi 11 na arewacin Najeriya don yaki da kwararar hamada na samun nasara. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban hukumar Sale Abubakar ya bayyana haka a bitar ayyukan hukumar yayin da dumamar yanayi ke ƙara barazana ga ƙasashen da ke kudancin Sahel. Gaba ɗaya jihohin da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar na cikin Najeriya na cikin wannan aiki, wanda faɗinsa kuma ta cikin ƙasa kilomita 50 ne. Babbar matsalar yanzu ɓata gari kan sace shingen kare bishiyoyin da ma bututun rijiyoyin burtsatse da ke shayar da bishiyoyin.
Wannan bishiyoyi su suke taimakawa wajen hana zafi ya gallabi rayuwar jama'a, mu samu sinadari oxygen ya wadata a cikin yanayinmu zai dan ƙara yin sanyi da kowa ya san irin zafi da aka shiga na bana.
Babban daraktan ya ce ba za a iya hana mutane sare dukkan bishiyoyi don icen girki ba, amma ya zama wajibi kowace bishiya da aka sare a mai da gurbinta.
Ba akwai hanyoyi da ake kirkirowa masu sauki, akwai kamar wannan woodlot. Shi wannan woodlot za a iya a yi gawayi a wajen ma, zan ka shuka itacen ka za ka iya ka samu a yi gawayi har da za ka saida ma jama'a ma, kuma in aka yi na gawayin za ka ga shi ma ba wani hayakin yake fidda wanda zai ma mutane illa bane.
Director Abubakar ya albishir ga jama'a cewa duk wanda ya dasa bishiyoyi ya rene su za a rika biyan sa ladar hakan da dalar Amurka duk shekara daga tsarin nan na carbon credit wanda kasashe masu masana'antu dake gurbata yanayi ke samar da makudan kuɗi don samar da bishiyoyi da za su kare duniya daga hanyoyin da ke illa ga malafar nan ta duniya wato ozone layer dake bada kariya daga zafin rana.
Kuɗin da za a biya ka a carbon credit a yanzu a duniya har ya fi kuɗin da zaka fidda gangan mai kana sayarwa. Kuna da misali kilomita 2 na daji da kuka shuka ba a sassare shi ba yana nan mai kyau, to za a zo a kirgi akwai wani yadda ake kirgin, in aka zo aka kirga za a biya ku carbon credit din, in naka ne kai mai wannan shingen da ka sa wannan bishoyin za a iya biyan ka carbon credit ɗinka. Kuma in ƙasa ne muka ce za a yi wannan duk wannan da shadashin da muka yi akwai credit din da za su zo su kirga sai su biya mu wannan kuɗaɗen. To wallahi inda za mu samu ƙungiyoyi su huto mu kuma za mu ba su duk goyon bayan da suke bukata su kafa manya-manyan ƙungiyoyi su ɗauki nauyi da ɗawainiyar shuke-shuken da suka yi mu za mu nemo wayannan ƙasashe da suke biyan wannan kuɗin za a na biyan su kuma kowace shekara.
Yan Najeriya irin malamin makaranta Imran Adam Shu'aib kan yi amfani da gas wajen girki don a birane ice ko gawayi ma da wuyar samuwa.
Kuɗin da zaka sai kalanzirin sati ɗaya zaka sai gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu. Shi kaga baya sa tukunya ta yi baki dandanan ya dafa mutum abinci sannan kuma ana kashe shi an gama da duk abin da yake abin nan. Sai dai akwai riski ga mutanen mu wasu ba san yadda ake amfani da shi mutum zai zo ya bude shi ya tafi ɗan karamar wuta za ta isa gobarar ta shi a cikin gida.
Hukumar shingen hamadar ta ce za ta shiga aikin wayar da kai don duk jama'a su dasa akalla bishiya ɗaya a rayuwarsu da hakan ma guduma ce ga al'ummar da ke zuwa nan gaba. Nasiru Adamu Alhikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya, kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai mai da hankali kacokan ne akan ranar sufurin jiragen ruwa ta duniya wadda ta kama ranar 26 ga wannan watan Satumba. Najeriya ta bi sawun sauran kasashen duniya wajen fadakar da masu bin sufurin ruwa a wurin gudanar da zirga-zirga. Ga dai rahoto da musamman da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya hado mana.
Hukumomi a Najeriya sun yi amfani da ranar kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya domin fadakarwa game da yawaitar samun haɗurran kwale-kwalen jiragen ruwa a ƙasar. A ranar 26 ga kowane wata na Satumba ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin nazari akan harkokin sufurin ruwa a duniya. A Najeriya ana tafka asarar rayukan jama'a da kuma asarar dukiya ta miliyoyin naira a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a sassan ƙasar. Shugaban ƙungiyar direbobin jiragen ruwa da masu kamun kifi a jihar Niger, Honorable Attahiru Bawa, ya ce ya yi farin ciki da wannan rana, amma kuma lokaci ya yi da za a ce Najeriya ta bi sahun ƙasashen duniya musamman na Turawa wajen daina yin amfani da jiragen ruwan kwale-kwale da ake kerawa da katako.
Kamar in ka duba lokacin da kakaninmu muka same su a tudu ma a kan hanya motocin da ake amfani da su motocin katakaiya ne, kuma yanzu ba za a ga motan katako ba tunda gwamnati ya sa ido da kuma gwamnati ya kyale ruwa wanda muka ci ma kakaninmu suna using suna amfani da shi shine katako.
Kuna so a daina amfani da kwale-kwale na katako?
Mu muna bukata haka nan in samu, in dai za a samu haka nake so gwamnati ya yi ya cire katakai a bisa ruwa ya dawo mana da jiri a gefen ruwa.
Amma kaman direbobin waɗannan kwale-kwale suna yin overloading da tafiya cikin dare da sauransu, ku me kuke yi na shawara?
Eh to alhamdulillahi, shi yasa mu muka duba mu ce kamata mu kafa kungiya. Wannan kungiya yayi collaborating da gwamnati, mu san gwamnati na iya ka kokarin sa yanda za a tsare wannan abubuwa. Amma babu wani kungiya wanda zai ma mutane sa magana su sa ido kowane lokaci. To mu kungiya muna nan mu itanadiya tsare-tsaren mu da yake dole mu ga mutum ya doka overload mu soke shi mu hana abinda aka mata jirgi shi doka ta mu yadda ya doka.
Shugaban hukumar kula da garuruwan dake da tashoshin samar da lantarki a Najeriya, wato Hyperdeck, Alhaji Abubakar Sadiq Katukan Yawuri ya ce a kokarin su na fadakarwa ne suka yi amfani da wannan rana domin raba jiragen ruwa na zamani guda 33 ga al'ummomin da ke zaune a gabar koguna.
Mu ya tabbatar da kira da muke yi ga wayanda ke harka da sha'anin ruwa su amfani da jirage da ke da lahiya da kuma ke rage hatsora. Wayannan jiragen katako da ake amfani da su da suka yi to suna saurin hujewa sai su lalace kuma suke yawan kawo hatsari. Shine dalilin da yasa muka ga kira da muke daga gonakin su saya to mu fara saye mu bayar a gani. Mun tabbatar da wannan zai ja karfin gwiwa ga su gonakoti domin su kawo shi su ma. Mun raba da guda 35 ne ga jihohi 19 saboda akwai jiha guda da ba su zirga-zirgan ruwa cikin wayannan abin nan din. Kuma mun raba su ne daidai bukatun wayannan jihohi da al'ummomin da ke amfani da zirga-zirgan ruwa.
Wasu matakai ko kuma dokoki da kuka sa ga masu amfani da wannan jirage?
Kwarai da gaske, kuma kowace jihohi za su zauna su tsara dokokinsu wanda zai yi daidai da bukatun mutanen su.
Wannan rana ta kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya da ake yi yau, me muhimmancin ta ga Najeriya?
Muhimmancin ta shine al'ummar Najeriya su lura da cewa zirga-zirgan hanyar ruwa yana cikin manyan zirga-zirgan da al'ummar Najeriya ke yi, amma ba a cika bashi karfin gwiwa da kulawa da ya dace a bayar ba. To muna so mu amfani da wannan dama gwamnatin Najeriya da sauran al'umma da masu arzikin Najeriya su mai da hankali kan tallafa ma zirga-zirgan ruwa domin a rage hatsura na hanya da kuma hasaroli da ake yi kuma ya fi arha.
A yanzu dai masana da masu sharhi na ci gaba da janyo hankalin hukumomin Najeriya wajen samar da wadatattun jiragen ruwa na zamani da suka ci hakan zai taimaka wajen samun sauƙin haɗurran jiragen ruwan kwale-kwalen. Mataimakin gwamnan jihar Niger, Comrade Yakubu Garba, wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a taro na World Maritime Day, ya ce sannu a hankali jiragen ruwan na zamani za su wadatu a ƙasar.
To babu ba a samun abu rayuwa daga farkonta har ƙarshenta ba ka taba cewar yau ka samu daidai yadda kake so. To idan ka ce mutane cewar a daina amfani da irin wancan na al'ada, to sai idan mun ba su abin da suke so, to ba za mu ce cewa a daina kwata-kwata ba, amma a sa hankali a koma ga zamani inda ya dace kuma amfani da gargajiya saboda rashi da a shiga ruwa a ce ana iyo gwandama a ce an hau wancan din. Ai dama shi ake amfani, amma zamani ya zo ana sa kuma ga zamani. Sakona ga al'umma shine an ce rigakafi ya shi magani. To ina so mutane al'umma su kiyaye, kada a jira sai ranan da ayi wannan abin ya faru. A'a, idan ka san akwai alamu kana bakin ruwa, a dan janye ba wai kwata-kwata ba. Daga nan zuwa wata biyu in Allah ya da lokacin ruwa ya soji ana iya dawa da mun neman abinci ne. Idan ko kace mutum ya kwata-kwata ya bari wuri ba za ka bashi ba, me za ka ce mishi? To saboda haka nan muna roƙon su ne saboda rai ayi kokari a koma tudu sai nan da bayan wata biyu a dawo bakin ruwa.
Ko a cikin wannan damana dai ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a jihohin Sokoto, Zamfara, Taraba da Yobe da kuma jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A
gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto na musamman. A nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin wakilin namu da baki ɗayan sashen Hausa, musamman Fiona Wamai da ta hada sauti, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙo na farko a cikin shirin na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sanusi Madattai da Magara, da Isu Makeri Madattai da Ilyas Yakubu Digawa, sai Yakubu Mai Aski Badaraka a ƙarshe da Musa Malam Indu Kazawai. Kuka ce salam VOA Hausa, matakin hana tsallakawa da abincin ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar zuwa ƙasashen ƙetare da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi, hakan ya yi daidai domin dai in gida bai ƙoshi ba, ba daman a ce za a kai dawa. Da fatan gwamnatin tamu za ta bibi wannan mataki nata sau da ƙafa domin tabbatar da ganin al'umma suna mutunta shi. Sai saƙo na gaba da ya fito daga Shihu Adamu Rijau, kace Najeriya kenan ƙasa mai dimbin arziki da tarin yawan jama'a, da sai dai kai ci shugabanninta ba sa tausayin talakawansu, ba sa jin ƙansu, hasali ma ba su damu ba da ko su mutu ko su rai. Allah ya jibanci lamarin talakan Najeriya. To amin su ma'amu. Sai saƙo daga Comrade Ilyas Yakubu Digawa, jihar Bauchi a Najeriya, kace memba a ƙungiyar matasan Afirka tare da Isa Jifan Mai Saje Turo da Sanusi Madattai da Magaran da Haddam Mai Kwamfuta Mai Yama, sai Bula Macallumi Gallaba. Kuka ce salam BOA Hausa, muna taya al'ummar yankin Ziran Gaza da Palestine da Lebanon addu'ar Allah kawo ƙarshen wannan yaƙi da ake yi a yankunansu. Da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a duniya baki ɗaya. To amin su ma'amin. Saƙo daga Sani Mai Langilangi Yalwa Yawuri, kace salam BOA Hausa, samun nau'ukan cutar polio har guda 70 a jihohi 14 na arewacin Najeriya abin damuwa ne matuƙa. Da fatan Allah ya ba hukumomin kiwon lafiya ikon shawo kan wannan cuta. Sai saƙo na ƙarshe da za mu iya ɗauka a yau da ya fito daga Hamidu Kalalabuwa, jihar Diffa, inda kace salam VOA Hausa, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Saƙon ta'aziyya muke so ku miƙa mana zuwa ga al'umma garinmu na Kalalabuwa bisa rasuwa da aka yi musu na Yasiriya. Da fatan Allah ya ba mu damuna mai albarka baki ɗaya, amin. To da fatan za a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana, sai an ji mun ku.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A ranar Asabar din nan, Isra'ila ta sanar da cewa ta kashe jagoran Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah, wanda ya jagoranci kungiyar da ta kwashe gwamnatin shekaru tana rikici da Isra'ila da kula da sauya sigar ta zuwa wata rundunar dakarun soji da ta yi ƙarfin gaske tsakanin fitattun yankunan Larabawa a tsawon lokaci da samun goyon bayan Iran. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta ziyarci doguwar katanga da ta shata kan iyakar Arizona da Mexico, da nufin nuna ƙarfafa alamar yaƙi da baƙin haure masu shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba a matsayin fuskantar lamari mafi sammatsi gare ta a zaben watan Nuwamba mai zuwa. A ziyararta ta farko zuwa wani bangare da ya raba ƙasar da wata ƙasa tun bayan da ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, Harris ta riƙa tattaunawa da shugabannin dogarawan kan iyaka, inda aka zagaya da ita doguwar katangar mai launi da aka gina lokacin shugabancin Barack Obama. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce kalaman China da ma abin da take yi dangane da kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine sun yi halshen damo, ganin yadda gwamnatin Beijing ke ci gaba da kyale kamfanonin China suna samar da mai ga injina da Rasha ke amfani da su a yakin. Shugabannin Taliban a Afghanistan sun kare dokokinsu na Islam a daidai lokacin da ake azzakaimi ga caccakar da ake musu dangane da nuna wariya ga mata da 'yan mata a makon nan a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT a Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona wa Mainam Dudu da ta haɗa shirin, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fata. Eri daga nan birnin Washington DC. Yeah, I'm doing it for you.